أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك يا أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمرية مكتابة ci gaba da karatunmu na fiqhu a wannan littafi na Muktasar Khalil, wanda yake bayanin fiqhu bisa mashabar al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin da yake magana a kan rantsarantse. Za mu tashi daga darasi na 174, inda Malik yake cewa أو دل لفظه بجمع أو بكلما أو مهما. ألم مكا بيع دو أبن دل فزير تيبغد جمع وجران دوا تو غرغدن عدد أبن دا اكي نفي وكما جمع اكي نفي غرغدن كفارن لذا اي ولم ني بياني. Kamar misalin a ce mutum ya sanya kalman kullama duk lokacin da kai magana da wani, to sai a dubi adadin yadda kai magana da shi. In ka yi rantsuwa, to ka karya rantsuwa adadin waɗannan abubuwa sai kai kafara. Ko kuma mahama, da kullama da mahama kusan ma'anansu ɗaya ne, yana gwada duk lokacin. Sai ya ce la mata ma, banda kalman mata ma, domin da Hausa idan ka fassara zai koma ma'anan kullama da mahama. Amma su da Larabci inda ka yi amfani da waɗannan kalmomi, to guda biyu yana gwada ƙaruwan kafara, guda ɗaya kuma yana gwada kafara guda ɗaya ne kai. Komi yau maimaita kalman da ka yi shi ne kamar mata ma. Wa wallahi thumma wallahi wa in qasadahu, mutumin da ya ce wallahi ba zan yabu kaza ba, zai sake ce thumma wallahi ba zan yi ba. Wa in qasadahu, ko ya yi nufi ko bai yi nufin maimaitawa ba, to akan ɗauka rantsuwa guda laifi. Saboda haka wani lokaci kalmomin larabcin ne idan aka lura da su sai a ga wato kaman a Hausa za su kawo rudani, domin ka fassara da Hausa to sai ga an shiga wata sarkakiya. Mutumin da ya ce wallahi ba zan yi abu kaza ba, sa'an nan wallahi ba zan yi abu kaza ba, Malam ya ce to idan ya yi kafara guda laifi. Ina fata an gane. Kaga da larabci wallahi thumma wallahi fa in qasadahu, ko da yayi nufin maimaitawa, saboda thumma wallahi karfafawa ne. Wanda farko ba wai rantsarantse ne guda biyu ba. Awil qur'ani, ko ya rantse da alqur'ani, ya ce na rantse da alqur'ani ba zan yi ba, na rantse da at-taura ba zan yi ba, na rantse da linjila ba zan yi ba. Ya ce toron zuwa guda ɗaya ce, takararin din bai da amfani. Amma ku lura a can baya ya ce duk wanda ya rantse da Qur'ani da mushafi da kitab al-kitab, ya ce rantsuwa ne guda uku. Alhali wannan shi ya fi cancanta a ce masa rantsuwa uku. Ina fata an gane, don yana kawo mana abubuwan da yake an rinjayen ne, akwai saɓani akan matsaloli da yawa. Akai mutumin da ya ce na rantse da Qur'ani, na rantse da littafin Allah, na rantse da littafin da aka bada Annabi Muhammad, ko mushafin da aka bada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ai kaga duk abin da yake nufi Qur'ani ne. A can Malam ya ce mana rantsuwan takrar ne, kafara guda uku ta kama shi. A nan kuma ya ce na rantse da Qur'ani, na rantse da at-taura, na rantse da linjila, ya ce in manufansa littafi guda ɗaya ne to littafi guda ɗaya kawai za a ɗauka kafara ɗaya ce alhali a nan idan ya ce manufansa guda ɗaya ce ko rantsuwa ɗaya yake nufi da littafin Allah to wayo ne saboda littafan daban-daban ne inda aka samu littafai daban-daban shi ya fi cancanta a ce rantsuwan ta kasance daban-daban ina fata an gane tunda kun zama lokaci mukan karanta wani waje idan bai mana ba mukan ce kaza ne ga abin da ya fi cancanta a kawo na'am wala kallamahu gadan wa ba'dahu thumma gada yace wallahi ba zai magana da shi ba gobe yace da bayansa sa'an nan da gobe wannan rantsuwa guda ɗaya ce saboda da yake ba zai magana da shi gobe ba da bayansa jibi kenan sun magadar sa'an nan da gobe to ya sake maimaita gobe ne ko ya sake maimaita jibi duk hukuncin da ya ne a bisa wannan siga ina fata an gane to amma kaga wani zai ce tun da ya ce wala kallamahu ba zai magana da shi ba gadan gobe ba da hu da bayan sa jibi sun magadan sa'an nan da gobe to sun madin nan littaraki akwai jinkiri yana nufin ya kara da citta kenan to kaga wani malami zai iya fahimtar haka zai ce kwanaki uku yayi rantsuwa cewa ba zai magana da shi ba in bai magana da shi gobe ba ya tsallake in bai magana da shi jibi ba ya tsallake idan gata ya yi magana da shi ko ya ƙara gata kenan idan gata ya yi magana da shi ya karya rantsuwa tunda ya ce sun magada wa kasafat niyyatul hali niyyan mai rantsuwa tana iya keɓance abu wato tunda annabi ya ce innamal a'malu binniyati to nan zai kawo mana misalan abubuwa da yawa suna da yawa birjit wanda dole sai an yi binciken niyyar mutum mutumin da ya ce wallahi ba zan ci abinci ba wallahi ba zan ci ba to yana da kyau a dubi niyyarsa ko a dubi menene ya kawo wannan rantsuwa ya isa a nan duniya ya ce kwata-kwata ba zai ci abinci ba wanda mutumin da ya ce wallahi ba zai ci abinci ba to abin sha ne kawai zai ta ci har ya mutu in ba haka ban ya ci abinci ya karya rantsuwa to mai yiwuwa an bata masa rai ne akan abinci da abin da ya ce wallahi ni ba zan ci abinci ba wallahi ba zan ci abinci ba abincin rana to shi kenan yana da kyau daga yanayin abin da ya faru a lura me yake nufi me ke ce niyyarsa yana iya yiwuwa abincin rana ne kawai banda na dare yana iya yiwuwa abincin wannan wuni ne kawai banda na gobe wannan yana da kyau a ringa lura sai dai kun san cewa akwai inda yake ba sai an je kotu ba tsakaninsa da matansa ne ko tsakaninsa da abokansa ko tsakaninsa da waɗanda yake mu'amala da su to amma akwai inda za a samu matsalan da sai in an je kotu to in an je kotu su kuma ka'idodin da suke bi da bambanci ka'idodin da ake bi a kotu da bambanci domin a lokacin za a tabbatar da haƙƙin wani ne ko za a sauke haƙƙin wani ina fata an gane amma mutumin da yake tsakaninsa da matarsa ta ɓata masa rai ya ce wallahi ba zai ci abinci ba wallahi ba zai ci ba ai ba yana nufin har abada ba ne in har abada ne ba zai ci abincinta ba to ya zai yi akwai matsala in kuma shi ne yake nufin kwata-kwata ba zai ci abincin ba nan ma akwai matsala don ba zai iya rayuwa da ruwa-ruwa ba ƙwarai da gaske to shi yasa niyyar mai rantsuwa tana keɓance hukunci wa kayyadan tana yin tabaibayi wa hukunci in nafat idan ta kore wa sawat ta yi daidai wa daida fillahi cikin rantsuwan da aka yi da Allah wa gairiha da kuma ainihin wato wani rantsuwan wani manufar rantsuwan shine kaman wani ka talakin kaman me kaman ainihin kake mutumin da yake wallahi ban yi abu kaza ba matata ta saku sun kusa ko wanda suke hadawa da haka sai dai a shari'ance ba a so mutun ya hada da haka din akwai mummunan rikici duk lokacin da zaka yi rantsuwa ka rinka hadawa da saki ko ka rinka hadawa da yan tabawa kun san akwai zamanin da aka yi bayi da yawa sai mutun ya ce wallahi ina yi abu kaza bawa na ya saku wallahi ina yi abu kaza matata ta saku duk wanda ka je yana yin haka wawa ne saboda akwai inda zai shiga sarkakiyar da matarsa za ta sakun har abada sai idan ya yi kafara ko ya ji waɗansu ƙa'idodi kun ga akwai matsala to bai kamata a rinka wasa da saki ba ko da yake mu al'umman hausawa a yanzu ba abin da yake da arha kamar saki ƙwarai da gaske za ka ga mutum ya yi sabon aure yana ce ango ango bayan kwana biyu sai ka ji ya ce ya sake matar me yasa ya sake ta yasa ni nake goyon bayan a bar mutum ya murkusu wajen neman aure in ya murkusu zai ɗauki darasi a ce shi zai bada sadaki shi zai shirya kaya shi zai yi gigice ka kaf gaba daya wallahi an masa auren aka dan samu sabani ba zai ce ya sake ta ba amma kun gwada masa gata kun tara masa gudumawa shi bai san zafin auren ba kun ba shi wajen zama kyauta ya ga an tara masa buhunan shinkafa a wurinsa tana bata masa rai zai ce je ki gidanku na sake ki saki dubu amma in ya ji jiki ha wa ya gaya masa zai shiga taitayinsa ko kuma ya haɗu da iyaye waɗanda suke masu rikici ƙwarai da gaske ya haɗu da uba mai tsanani wanda shi yana mutum na kuskure zai gwada masa kuskurensa kuma Allah ya hada ki da jaraban yana son ta kaga wata ranar da yazo kofar gidanka sai ka sa yayinka su daddaka ki don wani abu ya sake faruwa zai kiga taitayinsa saboda rashin hankalin da mutane suke a yanzu Allah ya sauke don da an ka je kotuna za ga mafi yayawa rigingimuna aure ne rigingimuna aure ne akwai masu debo aure kuma ba kai ba gindi mutum kai baka da abin ciyarwa baka da inda zaka zauna ka je ka aure mace ga ƴaƴa nan baka dauki haƙƙinta ba baka dauki baka sauke haƙƙinta ba baka sauke haƙƙin yayanta ba wannan zalunci ne maza suke yi zalunci ne kuma duk in ka bincika sai ka san ba noma yake yi ba ya zo gari ya yi ritaya kawai sai zama a gindin mishiya da dabbobi iri daban-daban yana ta sharhin da a riga an wuce wannan an ce ga wata bazaura a balmaka ce ba damuwa mutanenmu ne an ce ga wata abai makace ba damuwa mutanenmu ne ga wata abura ba damuwa mutanenmu ba kai kuwa mata nawa za ka yi to bayan ka yi ritaya wannan kenan na'am bakayyadat in nafat wa sawat fillahi wa ghayriha katalakin na'am saboda haka ana lura da niyya ana lura da kaidi musamman cikin abin da yake akwai dan rudani a ciki wajen korewa ko wajen daidaituwa kamar yadda yake idan aka makala da sake a ciki fa kauniha ma'ahu fi la yatazawwaju hayataha kamar ya kasance yana tare da ita idan ya ce ba zai aure ta ba wallahi ba zai aure ta ba a tsawon rayuwarta gaba daya mutumin da yake tare da mace sai wani abu ya faru sai ya ce wallahi ba zai aure ta ba to wannan akwai ɗan rikici a ciki amma matan da take tare da shi sai ya ce ba zai aure ta ba alhali kuma suna tare da ita wannan saki ne ina ya kace a lura da niyyarsa yana nufin kowa ya sake ta ba zai sake aurenta ba mai yiwuwa daman sun yi irin wannan sau da dama sai yana da kyau a lura da wannan ka an khalafa zahira lafzihi ko kuma niyyar ta saba wa zahirin lafazinsa ka samu ne ba'anin fila a kolo sama na kamar ainihin kitse na kananan dabbobi idan ya ce ba zai ci kitse gaba daya ba za a lura da abin da ya faru ko kuma niyyarsa mutum ne aka kawo masa kitse na saniya da ya ci sai ya dame shi. Ya ce wannan wani kitse ne aka ce na saniya, ya ce ba zan sake cin kitse ba, sai ya tsaya a haka. Na saniya ko na tunkiya. To za a lura da niyyarsa tana kan cewa wannan kitsen da ya kawo masa illa shi ne yake rantsuwan ba zai sake ci ba, amma ba wani kitse koma bayan wannan ba. Haka ma ko mangyada, saboda haka idan mutum ya yi rantsuwa ya ce ba zai sake cin mangyada ba, to sai a lura da niyyarsa. Saboda kun sa akwai mangyada na kaɗanya, akwai mangyada na fulawa, akwai mangyada na riɗi da na abin audugan nan kwarai da gaske. To akwai mangyadan da za ka ji shi yana wari ko yana tada zuciya, yana tada kumallo. Kaga saɓanin ko mangyada ma na gyada, gyada mai bargo mangyadansa da bambanci da kuma gyadan da ba mai bargo ba. To akwai wanda idan mutum ya ci zai ji ya dame shi, to dan wake ne ko alale aka sa mangyada a ciki da kace sai ka ji ya dame ka, kace ba za ka sake cin mangyada ba. Wani irin mangyada ne wannan? Kace kaza ne, kace ba za ka sake cin mangyada ba. Kai randuwa, to wannan randuwa bai kunshi dukkan mangyadan duniya gaba ɗaya ba. Ina fata an gani wannan takaici kenan. Shine mangyada ko kuma kitse. Aula ukallimuhu, ko yace ba zan masa magana ba. To yana iya yiwuwa kan wani abu ne kai niyya ba za ka sake masa magana ba. Wa ka tawkilihi fi la yabiquhu aw la yadribuhu, kamar misali wakiltawa fi la yabiquhu, yace ba zai tsayar masa ba sai aka zo aka takura shi sai ya sa wani. Aw la yadribuhu, ko ba zai dake shi ba sai abin ya ga ya wuce iyaka, ya riga ya rantsuwa ba zai sake dukansa ba. Wani lokaci kana tare da ƴaƴanka da mahaifiyanka, akan iya samun wani mai ƙiriniya a gidanka. Wani abin mamakin haka samu mai ƙiriniya sai a samu mahaifiyanka kuma ta fi sonsa. Ya sa in baka yi hankali ba sai yaro ya lalace. Saboda haka in dai har za ka dake shi, mahaifiyan nan ta sani ko kuma a gabanta ne ba zai yi ba. Don a kan wannan jikan baka yi sa'a ba sai ta zine maka, haka kawai sai Allah ta'ala ya jefo maka wannan jarabawa. To a gabanta kayi rantsuwa ta ce sake shi, karka sake dukansa, karka sake dukansa, ka ce na rantse da Allah ba zan sake dukansa ba. Shi ko yaro ne mai ƙiriniya, fitinanne ne. To sai ka sa'a da kashi, zai ka samu wani babban yayansa haka wanda shi zai iya ja da mahaifiyanka, kai ba za ka yi jayayya da ita ba. Sai ka ce duk lokacin da wannan yaro ya abu nan kama shi ka daka shi ko a gabanta ne. To lokacin da ya zo yana daka shi, ha a za ku kashe mini jika, za ku kashe mini jika, ta ce ni ba jika. Sai ya ce ni ba jikanki ba ne, ya za a yayi laifi? Sai ka ɗora shi a kan haka. Saboda idan ka zo ka zauna ta ce ai wane fa baya da kunya, wane baya da kunya, ni karki kawo min wannan magana ba ruwana. Abinda yake faruwa tsakanin yara shi da kannansa ne ba zan sa baki ba, amma dai ki rinka musu fada. Kai wane zo ki masa fada, karka sake dukan gannen, karka yi to ba zai yi tasiri sosai ba. In kai ne za a ɗauki wani action a kanka, amma yi shi ne yana tana ma masa fadan zai iya mata abun nan wasiya. Bayan ya fita kuma shi kenan sai ya dan sayo mata zire sai ya kawo, sai ce kai amma wallahi wannan da ya riga ya gama da ita. Amma kai idan ta bata rai da kai ba zire ka sayo ba ko me ka sayo, sai ta ce ba za ta fita ba. To shi yasa waɗanda suke zaune da iyayensu musamman mata, to sai a hankali don za su sa su sai taron zai ranzu a kan wasu abubuwa, wanda kuma daga baya zai zama alaƙaƙaiwa mutum. Wannan misali ne na kawo. Illa limurafa'atin, sai dai idan an ɗaukaka ƙara wannan ya shafi haƙin wani ne kun ga duk abubuwan da muka ambatar su a baya in dai wajen hukunci ne alƙali zai yi to zai iya kama ka da laifin ka karya randuwa ina fata an gane shine wajen ɗaukaka ƙara shine murafa'a in ka jance murafa'a a cikin ilimin fiqhu ana nufin ɗaukaka ƙara ke wa bayyinati ko kuma aka samu shaidu suka tabbatar su abinda suka gani shi za su fada saboda haka niyyar da ke cikin zuciyarka ka ga bakaninka da Allah ne to saboda haka da abinda shaidu suka fada za a yi hukunci ba da abinda kai ka kudurta niyya ba aw iqrarin ko kuma mutum yayi iqrari da bakinsa fi salatin wa itqin faqat a cikin abinda ya shafi take da yanci guda biyu kun san wannan abuwa ba wasa da su kai ce gaskiya saki nake nufi shikenan ko gaskiya ina nufin na yanta bai wasa ko bawa ne shikenan aw yusuf li fa mutlaqan ko aka sanya ke rantsuwa yanke fi wasiqati haqqin wajen tabbatar da haqqi aka ce kai ne shaida kai randuwa cewa abu kaza din nan haka ne sai ka rantsu alhali kai a cikin zuciyar kana nufin ba haka bane ba zai taba yiwuwa ba annabi ya ce duk wanda aka kira shi aka rantsar da shi to rantsuwan sannan yana kan abin da aka rantsar da shi ne duk kwanan da yayi a cikin zuciyarsa ba zai yi ba duk wani lokaci aka samu implication mai yawa ka rasa yadda za ka yi sai ka kudurta wani abu sabanin abin da aka saka kai randuwa aka yi to ba zai yi ba in dai har an rantsar da kai an ce ka zo ka rantsa ya kan abu kaza ko za ka rantsa ya kan abu kaza sai ka ce alhali kai kuma kana nufin wani abu ne daban ba zai yi ba niyyan waɗanda suka sanya ka rantsuwa da ita za a yi amfani ina fata an gani shine alhalfu ala niyyatil mustahli na'am la iradati mayyitatin randuwa ba za ta yi amfani ba za ta yi tasiri ba idan mutum yana nufin wai wata matarsa wanda ta mutu to ya za a iya gano fahimtanta sai ka dora a kan matarka wanda ta mutu kun san mutane akwai kwane-kwane to wannan ba zai yi amfani ba aw kadhibin ko kuma ya yi ƙarya fi zalikum ya ce ai sakekiya ce na sake ta alhali ƙarya yake to ta saku kwarai da gaske ai ba wasa da shi aw hurratin ko kuma baiwa ce ke ai ya ce shikenan ya ce kwarai aw haramu ko kuma ta haramta ke haramu in mace ce matarsa ce ce haramu to ta saku tun da ya ce haramu wa in bi fatwa ko da wajen fatawa ne ba wai wajen alƙalanci ba ko wajen fatawa ne wato mutumin da ya ce matarsa ta haramta gare ki aka je gaban alƙali sai ya ce to me zai ce ina tambayan dattawa mutumin da matarsa ta ɓata masa rai shikenan sai ya ce kin haramta gare ni ke ɗin nan haramun ke gare ni ita kuwa da ta yi wuta je ta faɗa mai iyayen ta kawai sai aka je gaban alƙali alƙalin alƙalai sai aka kira shi ka ce wa matarka ta haramta gare ka kwarai da gaske tun da ma ga shaidu ko ya yi musu ma sai shaidu suka ce lalle ya faɗa a gabanmu ya faɗa mun je sai alƙali ya ce to me kake nufi sai ya ce ba saki nake nufi ba to me yake nufi a tsakani da Allah kun gani me yake nufi in yace ba sai yake nufi ba me yake nufi to ba yadda zai yi kwana kuma ko kai aka zo aka tambaye ka fatawa ka ce wa matarka ta haramta gare ka eh kai lalle amma kai ko kai kai babban ka tobara eh tunda ta haramta gare ka to babu aure tsakanin ku kenan har abada me yiwa ma ba mamaki yana fadin haka yana ce wallahi kin haramta gare ni wallahi kun san wasu jahilai haka suke ana fatare ka amma yana ta randuwa sai bayan hankali ya dawo jikinsa kuma sai a bar shi yana zaga masallatai wajen malamai neman fatawa ya zane irin wannan ka zo ka same ni mutum ya matsa mini mutumin da bai saba zuwa waje na ba bai taba zuwa waje na ba ya matsa mini na kan saurare shi in na ji bayanin ka sai da dagula kan ce je ka shari'a commission ai kwarai da gaske ai ba zan yadda ba ka amsa cikin sauki ba ko ku da muke tare da ku in dai har naga mutum ya kamo hanya musamman ya zo kai baka saba zuwa waje na ba musamman kace kai mallam akwai kuma matsala balle ba ce kana karatu ka tashi ka fita ainin dagule zan maka kwarai da gaske saboda inda kana saurarawa to za ka yi taka tsantsan ba za ka yadda ka shiga cikin rikici ba balle ni har ka zo kana maza mu ثم بساط يمينه سأل نيشن فئن رنطو وانسا وانا من يبين يا بايا ابن دي سنعك كي رنطو توينا دي شو لورد وانم شنه بساط يمينه ثم ارفض سنع انا لورد العادة العادة انشه انك فدو انما جنا رنطو اتو قوبا رنطو ابواتو منين منفق ارف قوي هكا نيكو urufin kauli wani ya sa fauli ba fa'un bane urufin kauli a al'adance in ka faɗi wannan magana me yake nufi za a lura da wannan thumma maqsadul lugawi sannan a luga lugar larabci inda larabci ne ko a yaren saboda haka misali yanzu da sayanci mutum ya faɗi wata kalma to sai a samu sayawa waɗanda suke jin wannan yare sai su fassara kuma shar'i sannan sai a dawo shari'a to kun ga wadannan abubuwa su ne ya kamata a lura kun ga magana na farko da muka yi a can baya shine maganar niyya na biyu mashimfiɗin niyya na uku al'ada wajen magana na hudu manufa wajen luga na biyar sai matakin shari'a wadannan abubuwa guda biyu menene aka sa naka kawo mu gani urfin kauliyin kwama din da aka sa ne ba daidai ba urfin kauli shi ne daidai don lokaci masu tafin ne suke sun mabe tafi ya minihi sa'annan mashifilin wato rantsuwansa sun ma urfin kauli sa'annan al'ada ta ainihin magana sun ma maksadun lugawi sannan manufa ta lugar larabci kaga masana harshe su za a samu sun ma shari'i sa'annan manufa ta ainihin shari'a wa hanisa illam takul lahu niyya nan ya kamata mu ga abinda muka faɗa daidai wa mulada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh